sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2020, wato daidai da 16 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Tilace tare da Safilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanin labarai.
Yau Asabar jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin ɗari. Ma'abuta ilimin kimiyya a sassan duniya na ta tafa itashin ƙirƙiro maganin COVID-19 mai inganci ko mara haɗari ba tare da ɓata lokaci ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa adadin waɗanda aka tantance suna ɗauke da cutar COVID-19 a Najeriya ya haura 3,900. Haka kuma za ku ji wasu 'yan kasuwa a Kano da ke arewacin Najeriya sun koka cewa gwamnati ta buɗe kasuwanni gaba ɗaya duk ranar da aka buɗe gari. Muna nan da rahoto akan farmaki da 'yan bindiga suka kai ƙauyukan da ke cikin ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina a arewacin Najeriya.
To yanzu da yanzu da rakotun kimanin misalin ƙarfe 9 na dare muke jin harbe-harbe suna rugujin tashi a yankin tsohuwa da sabuwa wanda muke ganin kullum mutanen nan ce suka zo.
Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, za kuma mu kawo muku falalar watan Ramadan. Muna kuma dauke da ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kaɗai ke gabanta. Italiya ta ce ta samu sabbin ƙarin mace-mace har 243 a jiya Juma'a, wanda hakan bai kai yawan waɗanda aka samu ba a baya. Na sama da mace-mace 900 a rana wanda aka samu a ƙarshen watan Maris. A ƙasar Spain, biranen Madrid da Barcelona sun sanar da cewa ba za su ɗauki matakin sassauta dokar zama a gida ba kamar sauran ƙasashe, saboda har yanzu yawan waɗanda suke kamuwa da cutar sun yi yawa. Cikin Turai baki ɗaya, ƙasashe na bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu cikin wani yanayi saboda annobar coronavirus. An dai soke duk wasu tarukan mutane tare da baiwa 'yan kasashen Turai shawarwari da su yi murnarsu a gidajensu. Sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta yi wani jawabi ta gidan talabijin da ba a saba gani ba, da ya haɗa da takin yaƙi da kuma coronavirus. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin ɗari, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran kasashen da suka ci gaba irin su Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi. A 'yan watannin da suka gabata kawai, yawan rashin ayyukan yi a fadin kasar yana kan kashi 3.5 cikin ɗari, wanda shine mafi kankanta da aka gani cikin shekaru 50. Yana kuma ƙasa da na ƙungiyar tarayyar Turai na kashi 6.2 cikin ɗari. Rahoton da aka fitar na ayyukan yi da hukumar ƙididdigar ayyuka ta Amurka ta fitar jiya Juma'a, wanda ya nuna cewa Amurka ta rasa ayyukan yi miliyan 20.5 cikin wata guda, wanda shine yawan da ba a taɓa gani ba a tarihin tattalin arzikin Amurka. Yawan Amurkawan da suke karɓar tallafin rashin aikin yi na sauyawa, yayin da ba kowanne bane yake neman tallafin ba 'yan makonnin da suka gabata, inda wasu suka samu wasu ayyukan. Wani ƙwararre kan cututtukan da akan samu daga abinci da dabbobi wanda ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO, jiya Juma'a ya ce shi dai ya yi imanin cewa wata kasuwar da ke birnin Wuhan na ƙasar China inda ake sayar da dabbobi masu rai ta taka rawa sosai game da ɓullar cutar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. To amma ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ainihin yadda abin ya faru. Gwamnatin China dai ta rufe kasuwar a watan Janairu a matsayin wani bangare na ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar, tare kuma da tsaida sana'ar saye da sayarwa da kuma cin namun daji. Da yake magana da manema labarai a birnin Geneva, ƙwararre a bangaren cututtukan da ake ɗauka daga abinci da dabbobi, wanda ke aiki da WHO, Peter Ben Embrack, ya ce akasarin wannan kasuwar na samar da nama da abin zaman gari ga miliyoyin mutane a duniya, don haka a maimakon hukumomi su tsaida irin waɗannan kasuwanni ya kamata a bubbuɗe su. Ya ce har yanzu ba a san yadda aka yi ba dabbobi masu rai ko kuma masu hada-hada a kasuwar su kai cutar kasuwar ba.
Profesor Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A yayin da adadin masu ɗauke da cutar coronavirus ya haura 3,900 a Najeriya, hukumar bada lamani ta duniya IMF ta bayyana fargabanta game da halin tattalin arzikin Najeriya sakamakon annobar coronavirus. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin na ɗauke da rahoton.
Daga cikin mutane 386 masu ɗauke da cutar ta coronavirus, jihar Lagos ita ce kan gaba da mutane 176, sai jihar Kano mai 65, a yanda jihar Katsina ke da 31, sai Benin Tarayya Abuja mai 20. Sanarwar da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya, NCDC, ya nuna cewa kawo yanzu dai an sulmi mutane 679 daga gadon asibiti, a yanda kuma 117 suka rasa rayukansu. A jibilance dai yanzu haka Najeriya na da mutane 311,012 da suka kamu da cutar. Wannan adadi dai shine mafi yawa a tarihin cutar ta coronavirus a Najeriya. A ila yau sakamakon na zuwa ne a daidai lokacin da asusun bada lamani ta duniya IMF ke bayyana fargaban cewa Najeriya za ta iya shiga wani hali na matsin tattalin arziki na shekaru da dama sakamakon bullar cutar ta coronavirus, kamar dai sauran kasashe na duniya. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan rahoto na hukumar na asusun bada lamani ta duniya, tambayar kenan da laiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da sakajari a kasar.
Wannan sanarwa da hukumar lamani ta duniya ta fitar cewa Najeriya, tattalin arzikin Najeriya zai sake shiga komada da ba a taba ganin shi ba shekara 31 da ya wuce. Wannan hasashe ne saboda a kowane lokaci masana tattalin arziki suna yin amfani da wasu alƙaluma da kuma yanayi da kuma wasu abubuwa da cigaban ƙasa su auna su gani tattalin arziki zai ci gaba ko zai yi baya. Amma idan ka duba yawanci matsalan da ake duba musamman a kasashe masu tasowa na nan Afirka ta Yamma shine matsalan abinci, saboda in ka lura da aka yi wannan rufewar mutane ba su kasuwanci, ba a komi, duk ana zaune gida. Kaga gwamnatocin kasashe suke ta ba da tallafi, kuma wannan tallafi mafi akasari abincin da aka noma musamman Najeriya, ka gani shinkafan da ta noma da kuma sauran nau'i na abinci shine aka ta rabawa. To abinda ake jin tsoro, kaga damuna ya shigo, sannan kuma shekaran ta tafi ta kusan rabi, har yanzu ba a maganin wannan cutan ba. To wannan kaga ya nuna cewa kamin tattalin arziki ko kuma harkokin kasuwanci da na yau da kullum su dawo yanda suka saba a sauran wata shida da ya rage ko wata bakwai shekaran ta zo karshe, kaga zai yi wuya a ce an koma yanda ake. To bisa ga wannan la'akari ne yasa wannan kididdiga ya nuna cewa yanda aka sa ran cewa tattalin arziki zai ci gaba a wannan shekaran zai koma baya. Amma kuma idan ka duba cikin sanarwar ka gani ai an yi hasashen cewa a shekara mai zuwa idan an yi maganin wannan cuta din kuma abubuwa suka dawo daidai, tattalin arzikin zai haɓaka da kusan kashi 2.4.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Wani harin da aka kai a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadin mutuwar sojoji 6, ciki har da wani manjo, baya ga waɗanda kuma suka ji raunuka a ce wasu jami'an soji. Wata takardar bayanin soja ta jiya Juma'a ta ce mummunan harin wanda aka kai a lardin Balochistan an auna shi ne akan wata tawagar soja a tazarar kilomita 14 daga kan iyakar Iran.
Sojojin na kan hanyarsu ce ta komawa sansanin su bayan gudanar da wani sintiri da suka saba yi, wanda ya hada dubo wasu hanyoyin da ƴan ta'adda kan yi amfani da su a yankin mai cike da tsaunuka da sauran yanayi marasa kyau, yayin da wata motar sintiri ta hau kan wani bam. A cewar bayanan, nan take dai babu wanda ya ikirarin kai harin. Lardin wanda ke da arzikin ma'adanai wanda kuma ya fi girma a kasar Pakistan ya sha fama da aika-aikar 'yan tawayen bullet na tsawon shekara da shekaru. Yayin da rayuwar biliyoyin mutane da kuma makomar triliyoyin daloli suka dogara akan samun rigakafin cutar COVID-19, ma'abuta ilimin kimiyya a sassan duniya na ta fa'idashin kirkiro magani mai inganci ko mara hadari ba tare da bata lokaci ba. Bisa kiyasi, muddin komai ya tafi daidai, duniya za ta ga maganin cikin watanni masu zuwa, ko kuma ya zarce watanni 18, ko kuma ma'abuta kimiyya su kasa kirkiro maganin kwata-kwata. Idan ma'abuta kimiyya suka yi nasara, zai zama wata babbar fa'ida ga duk wanda ya mallaki maganin. Duk kasar da ta fara kirkiro maganin ita ce za ta fara farfado tattalin arzikinta da kuma tasirinta a duniya. A cewar Dr. Scott Goldtip, tsohon kwamishinan ma'aikatar tantance abinci da magunguna ta Amurka, a wata kasidar da ya rubuta kwanan nan a jaridar Wall Street Journal, ya ce da yake da farko don tantance adadi na magungunan ne za a samu, kasar ta kirkiro da maganin da za ta fara mai da hankali ne akan bayar da maganin ga 'yan kasa da farko. Abinda kowace kasa ta fi baiwa muhimmanci shine kare 'ya'yanta, don haka gwamnatoci za su takaita wanzar da maganin ne a cikin gida saboda amfanin yanzu da kuma tanadi saboda nan gaba. Ta yiwu ma da farko a hana fitar da maganin. Kwararru sun yi gargadin cewa ko da kuwa an kirkiro maganin za a shafa shekaru kafin a iya samar da isasshe ta yadda sauran kasashe za su amfana.
Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Rahotannin da ke iske muna cewa kwana biyu a jere 'yan bindiga ke kai farmaki a ƙauyukan da ke cikin ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi na dauke da ƙarin bayani.
Bayanai na nuna cewa tunda misalin karfe 9 na daren Alhamis ne da kuma daren jiya Juma'a muka sami labarin an yi amon wuta, wato ana ta harbe-harbe tamkar yaki ya zuwa karfe 12 na dare. Maharan dai kamar yadda muka sami labari sun kai farmaki ne a ƙauyen Sukurni, inda suka kore musu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba, wato Sure. Nan din ma bayan sun razana mutane da harbe-harbe a sararin Subhana, sai suka yi awon gaba da shanu da kuma sauran dabbobi na mazauna ƙauyen. A ƙauyen Goje sun shafe sa'a biyu suna bi gida-gida, inda suke ɗaukan duk abin da suka ga iya musu daɗi. A kuma cikin wannan halin ne har suka kashe wani bawan Allah mai suna Malam Kabir. Sauran ƙauyukan da suka shiga sun haɗa da Kurmiyal, Mai Doriya da kuma ƴan gariya. Nan ma din suka kore musu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba, wato Salihawar ɗan Alhaji. Kana kuma suka kore musu shigar kunan shanun su.
Yanzu zai gida da kutun kimanin misalin karfe 9
na
dare. Muke jin harbe-harbe suna ragujin tashi a ruwan tsohuwa da sabuwa, wanda muke gani kullum mutanen nan ce suka zo. Aka kuma sanar da hukuma a matsayin ta kawo dauki. Muka yi ta bashin ƙoƙarinmu wajen ganin Allah ya taimaka, an to sai muka ji motsin jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwa suna operation tsakanin Juma'an nan. Muka ji ɗauki na wuce hannun ko jami'an tsaro ne, aka sanar jirgi ya zo ya wuce. Muke fatan in Allah ya sa jami'an tsaro ne ko Allah ya sa kawo mataki, ya kamata a ce mun samu ɗaukin shugaban ƙasa da gwamnan wanda jihar Kudu shugaban ƙasa take, Allah ke kawo mu wannan abu wanda muke fama gobe. Abin ya koma kamar tashi, suna nan yau gobe suna can. Jibi sanar nan rana ɗaya sai su je gari biyar. Taimaka mu kawo mu ɗauki samu cikakken tsaro da mu da jama'an mu. Kuma muna tunanin sai dai yanzu idan sun gama operation mu ji abin da zai yi ba, amma har ana zargin akwai ƙaramin yaro da suka kashe. amma ba ya kai cikin sai mutanen sun dawo don duk sun gudu sun koma cikin duwatsu.
Ta bakin wani wanda ya so a sasanta sunansa kenan sabili da dalilai na tsaro. Tunda farko a hirar da muka yi da shi commissioner yan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba cewa yayi aikin tsaron rayukan jama'a da kuma dukiya ba aiki bane kadai na yan sanda ko ko jami'an tsaro.
Saboda haka jama'a ya kamata hada kai gaba daya a taimakawa jami'an tsaro. Harka ne wanda kowa dole sai a hada gwiwa an tabbatar an cimma nasara game da wannan al'amari. Mutane suna nasarawa harkar tsaro zangon kasa saboda biyan bukatun kansu. To kaga wannan ba zai kai mu ko ina ba.
Jin hakan ya sanya na sami wani mai sharhi akame da harkokin yau da kullum dan muji ina mafita.
Wato tsakani da Allah abin da za a yi na daya dai mutane su jajirce a cigaba da addu'a kuma jin a taru a samu masu ba da bayani na kirki waɗanda za su tallafa mu mutanen nan a rage kashe su a rage wulakata su ko kuma a yi ma wurin ranikiya a gan namu sama a kafa sansanoni na sojoji waɗanda za su tallafa mu waɗannan mutane don a daina halaka su. Ya zama wajibi gwamnati da kuma mataki na gaske mun san tana kokari amma ta kara kokari waɗannan mutane tun da sun riga sun taho sun ga ƴan ta'adda sun daina jin tsoron jama'a. Ya zama wajibi su kuma su ji tsoron Allah in masu jin shi ne su haƙura su tsaya mutane su zauna lafiya. Inda matsalar take ko an san su an ka ba da labari gobe da safe kai za.
Karshen rahoton kenan san shi Abu Malafashi murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku muke rinni daga nan Washington DC nake sallaba da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai ci gaba da hira ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta ƙasa a birnin tarayya ko komanda Obin Ayuba Bura wanda yake mana bayani akan matakan da hukumar road safety take dauka a wannan lokaci da ake yaki da cutar coronavirus. Amma ko da ya gabata ya fara mana jawabi ne akan jan kunni da ake yi wa mutane da aka same su da laifin take dokar hanya kamar rashin cikakkun takardu, inda wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta masa tambaya kamar haka.
Wanda takardunsa suka kare a tsakanin wannan lokaci da ake killace na kokarin kawar da yaduwar coronavirus din nan, me kuke musu?
Da gaskiya a wannan lokacin mun san ma'aikata wanda suke bada wannan sababbin takardu yawancinsu kamar a wannan birnin tarayya mutane VIO ne suke wannan aiki kusan dukansu. Duk muna waje muna kai da dawa mu tabbatar cewa mutane sun bada girma ga dokan da gwamnati ta sa a zauna gida. To ko da mutum ya je can mai yiwa ba za a samu da zai sabunta wannan takardun ba. Mu dai kam abubuwan da muke fuskanta yanzu shine muka kama mutum da bai kamata ya fita ba za mu kai shi gaban hukuma. Muka kama mutum da ya doke passenger da sun fi lambar da ya kamata ya dauka za mu kai shi gaban hukuma. In kai wani laifi ba ta irin ba ma ta takardu muke yanzu ba. Yanzu dai kamar ta takardu muke yi ba. Duk wanda muka kama da wasu manyan laifuka ta hanya za mu kai su gaban hukuma. A yi musu wannan shari'a.
Hukuma ita ce kotun katta kwana da kuka yi.
Eh ba shakka.
To akwai da yawa waɗanda ke fitowa an ce suna kokarin su kauce ma dokokinku suna tafiye-tafiye tsakanin jihohi da daddare. Kun samu irin wannan koke-koken?
Na samu labarin nan kuma a san mu muna da a cikinmu wanda suke aikin cikin farin kaya. Na samu wannan labari na tura mutane su je su yi bincike a tabbatar shin haka ne. Idan haka ne a kawo mana rahoto. Har yanzu muna binciken mu tabbatar don ba za mu ce ba haka yake ba amma ba za mu ce haka yake ba sai mun tabbatar. A yadda nake faɗa yanzu haka tunda muna gani wayuwa da daddare suke wannan aikin to dole ne mu samu zarafi yaran mu su fita da daddare su je su tabbatar da wannan. Amma idan har da gaske haka yake bai kamata ba bai da kyau domin kam za ka tar cewa wasu suna a jihohin da suke suna baccin su idan su a rufe. Kai ka kai musu wannan abin ba a goshi yake rubuta shi ba balle ka ga mutum ka ce yana da wannan koro din a ba a goshi yake rubuta ba. Ina so mu yi la'akari da wayannan abubuwa ni a matsayina na shugaban ke hadura ta kasa a nan birnin tarayyar Abuja na sha kira da babban murya duk inda zan samu kaina ni ma mutane gargaji in ba ka da binda zai kai ka wani wuri zauna inda kake zai fi mana in fa musamman ma yauci yaran kauyen inda na fito ta gefin Kaduna misali ina yawan kiran su a waya kai kada wani ya je kauye in ba me ma zai kai ka kauye in ba wannan abin ya kare ba wannan annoba da muke ciki ya kare ba kada wani ya je kauye kuma yawanci abokane na da nake hulda da su sun kira ni a waya zan ina kake ina wuce to zauna nan kar ka je koyina sanadiyar tafiya tana yin kamu da shi tunda wanda zaka zauna mota da shi ba ruta goshin shi ba mai yi yana da shi sai baka kamu ka ga jama'a kanka masifa ka kawo jama'a kauyenku masifa to gargajin da nake kai kenan har yanzu dinnan amma ina gani yawancin su suna saurare ni ban ji wanda ya ce min ya tafiya ba duk wanda na mashi wannan gargajin so zan yi babban kira ne duk wanda ya san yana da halin tafiya kada ya tafiya nan bari idan wannan abin ya kwanta ai akwai waya wannan wurin magana mun dinga magana a waya in ma kudi ne ma akwai yadda ake tura kudi ka tura musu kudi su je su cire kudin su je su amfani da su idan iyalinka ba su nan tare da kai ko kuma ba su tare da kai inda kake ina gani zai fi mana sauki wannan babban abu
to akwai kafofi na shigowa binnin tarayyan nan zan iya cewa kaman kafofi uku
guda hudu
o hudu ne ta Lakwaja ta Kaduna
Zuba
ta nan jihar Nasarawa
sai akwai wanda za su wanda sun fito daga Kaduna ko za su je Kaduna ko Arewa wasu ba za su bi Zuba ba suna yin su bi ta Buhari ta wajen wannan hanyar Dutse Alhaji wanda ma guri ne wanda mutane suna iya su bi dan amma kana manta akwai wasu yankan kananan hanyoyi wanda ba wai sun zama manyan hanyoyi bane mutane suka so su yi su bi su amma mu da muke task force wanda minister ya kafa
ke kuna da task force na musamman wato wani committee na daban na sa ido
wanda minister na birnin tarayya Abuja ya kafa wanda take karkashin shugabancin shi shugaban commissioner police na birnin tarayyan Abuja shine shugaban wannan committee din duk kurje mun lura da wayannan wurare muka fita muka sa yaran mu a wuraren nan yaran road safety yaran police yaran civil defense yaran state security duk da yaran VIO duk muna yin wannan aikin tare da su so mun riga mun sa su amma har ka iya ka fita kai amfani da wani wuri wanda muke da manyan wurare kamar nan wajen boundary na Nasarawa da FCT boundary na Niger da FCT Kogi da FCT in har ka riga ka bitin wannan security akwai wasu wanda za ka sake samu bayan za a yi kamshi su
to yau kuma nan ne za mu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi ba kun namu ko commander Obin Ayuba Gora shugaban hukumar road safety a Abuja da wakiliyarmu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Baba Yakubu Makeri yanzu ku ga kadan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce salam VOA Hausa Dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwa musulmi da cewa ya kamata mu ƙara zaki dantse wajen yin ibadun mu kada mu bari dadin bacci ya ruɗe mu har Ramadan ya ƙare ba mu aikata abin azo a gani ba ku tuna fa a cikin Ramadan ne ake rubanya mana ladan ayyukan da muka yi dan haka kada mu bari wannan gara basa ta wuce mu a ƙarshe ina roƙon Allah ya sa muna cikin ƴantattun bayin sa dan darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sakon hadin gwiwa na Sani mai lange-lange ya wuri ga Aliyu Usman taka lafiya dake cewa muna yi wa ma'abota kimiyya dake rige-rigen neman maganin cutar corona fatan samun nasara da fatan Allah ya ba su ikon kirkiro magani mai inganci kuma mara hadari ga jama'a sai sakon Alimadu Admo Baga yace salam muryar Amurka. Ina kira ga kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama dake kumfan baki dan ganin sun kare Mubarak Bala wanda ya wallafa kalamin cin zarafi ga addinin musulunci a shafinsa na Facebook. Ya kamata ku daina yin shishigi a al'amarin. Duba da cewa tun farko kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadi hukunci ga duk wanda ya ci mutuncin addinin wasu. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace a gaskiya abun akwai damuwa matuka game da yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya da yawa a ƴan kwanakin nan tun bayan sassauta dokar hana walwala a wasu jihohi. To fatan mu dai Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta baki daya. Amin. Sai sako na ƙarshe daga Babanji Mamman Bande da Magara yana cewa salam VOA Hausa. Ina so ni ma ku bani dama in tunatar da al'ummar duniya mu koma ga Allah mu tuba a gare shi. Kwayar cutar da ido baya iya gani ta gagari duniya baki daya. Muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen annobar coronavirus a duniya baki daya. To kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Mine Sama'ila Sule mai wazi a nan birnin Gwani. Azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai da ke shiga na addinin mu na musulunci, kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya azuwata ya tarda shi to wajibi ne a zunce shi. Allah yana cewa shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wata Ramadana wata ne da aka saukar da alqur'ani a cikin shi, shiriya ne, rahama ne ga mutane. Wanda ya halarci watan ne yana lahiya lau ba da uzurin komai a zunce shi. Za a zumta shi ainihin bin umarni ne da Allah ya bada. Wato sallar tarawihi da tahajjudi nafila ce wanda in san samu ne yin su gida yafi falala. Babu laihi idan an hadu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komai. Amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala ya jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wanda muna fatan Allah ta'ala ya yi mu, to babu laifi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a kaurace ma a haduwa. To abin da mai kyau musulmi su kaurace ma wannan, su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibadarsu, a'a tsoro ne da ake, kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an hadu akwai yuwa a kamu. To da haka sai musulmi su zama masu fahimta, masu ganuwa, masu dogon nazari, su kaurace ma waɗannan abubuwa. Shi azumi makaranta ce, abinda ake so mutum ya koya auyin da yake dauka yana mai da'a ga Allah na baya ci baya sha baya saduwa in mai aure ne. To ya dauki darasi a cikin wannan na sauran dokokin Allah ta'ala ya iya kiyaye su domin ya kara mashi tsoron Allah, shine daman amfanin azumi.
Ya da zama a sha takaitaccen labaran duniya.
Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto ƙasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kaɗai ke gabanta. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin 100, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irin su Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda in shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi.
Kamar sauraro da takaitaccen labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma anjima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya, da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau Aisha Kule ce yake cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Fatan masu azumi za ku sha ruwa lafiya. Sai anjima insha Allah cikin shirinmu na gaba.
24 heures sur 24, VOA Afrique.